الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو شدة غوتر رمضان يو بقي غوتر رمضان يو شدة غوتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود تريه حدود تلاتون ده حدود ودى تيدي ده شابير ga watan bakwai na shekara ta 2013 za mu tashi a aya ta 65 a cikin tafsirin mu na suratul a'raf a wannan wata mai albarka watan ramadan za mu fara da amsa tambayoyi a tambaya ta farko wannan yace ina so a yi min ƙarin bayani akan yin tawassuli da aikin alkhairi a cikin addu'a Naji wani malami yana cewa idan zaka yi tawassuli da aikin ka na alkhairi dan me ba za a yi tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'a ba wassalam abinda ake nufi da tawassuli da aikin alkhairi shine idan kayi wani aiki na alkhairi ka roki Allah cewa wannan aikin da kai Allah ya yi maka Allah nayi kaza Allah kai mun kaza kamar yanda yazo a cikin alqur'ani rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana kace ya ubangiji mun ji makirayi yana kira zuwa ga yana kira zuwa ga imani sai muka bada gaskiya dan haka Allah ka gafarta mana wannan fa din ita ce ake ce mafa'u sababiyya wato saboda wannan kiran da muka ji muka yi imani to Allah ka gafarta mana kaga wannan tawassuli ne da aiki zairin qur'ani ya nuna wannan kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin kissan mutane guda uku da suka fada cikin kogo wato fata zo ta dutse yazo ya rufe su suka ce ba abin da za ku yi sai dai ku yi addu'a Allah ya bude muku wannan kunci da kuke ciki suka ce to kowa yayi tunanin aikin da yayi tsakaninsa da Allah wanda yayi gaskiyar ikhlasi a cikin aikin ya tawassuli da shi domin Allah ya roki Allah da shi domin Allah ya yaye musu kowa daga cikin su ya ambaci kyakkyawan aiki da yayi saboda wannan shine ma'anar tawassuli da aikin alkhairi yana daga cikin tawassuli da aikin alkhairi kai aikin alkhairin sannan ka aukar da addu'a bayan kayi aikin kamar yanda Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku nemi tsani ya zuwa ga Allah shine ku kaddamar da aiki kyakkyawa kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa qaddimu li anfusikum ku kaddamar da wani abu kyakkyawa ga kawo kanku shine kayi abu wanda yake na aikin alkhairi kayi sharar fage da shi domin roƙon Allah jalla wa ala kuma shine kamar yanda yazo a hadisin Ubayd ibn Umayr cewa wato idan mutum yayi sallah sannan sai ya yabo ga ubangijinsa yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya roki Allah abinda yake so Allah madaukakin sarki zai bashi kuma haka yazo a hadisin ibnu mas'ud yana sallah yayi kirari ga Allah yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka ji Abdullah ibn Mas'ud yana ce masa sai sahabbai suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce ma Abdullah ibn Mas'ud sal tu'ta ka roka Allah zai baka shine har sayyidina Umar ya je tambaye shi me ka roka to kaga wannan yana ji wannan shine ma'anar tawassuli amma dangane da bambancin cewa idan mutum yayi tawassuli da aiki me yasa ba zai tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ce fa a tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tawassuli da imani da shi ana tawassuli da soyayya da shi sannan wanda suke zamani da shi suna tawassuli da addu'arsa amma bayan mutuwar sa su da suke zamani da shi su da suka fi mu sanin sa suka fi mu imani da shi suka fi mu san sa ba su tawassuli da addu'arsa ba bayan mutuwar sa sai suka yi tawassuli da wanda zai musu addu'a wanda yake da dangantaka ya zuwa gare shi wanda wannan nau'i ne na tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam domin albarkacin kusancinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi tawassuli da shi ai tare da cewar sayyidina Umar ijma'in sahabbai ne tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bayan sayyidina Abubakar sai sayyidina Umar a wajen falala wajen Allah kamar yanda Abdullah ibn Umar ya faɗa sayyidina Ali ma ya faɗa mun kasance muna cewa fiyayyen wannan al'umma bayan annabinta Abubakar sannan Umar sannan Uthman har Muhammad ibn al-Hanafi yace sannan kai yace ni mutum ne ga magari kamar sauran musulmi wannan tawali'un sa ne radiyallahu anhu wa arda saboda haka kaga sananne ne cewa wanda yafi kowa a cikin sahabbai a zamanin bayan sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar ne amma sayyidina Umar bai yi tawassuli bai yi addu'a ba a matsayin sa na cewa amirul mu'minin kuma afdalul ummati ba'da muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'da abi bakr amma bai yi gaba gadi yayi tawassuli yayi addu'a ba sai ya ce ma sayyidina abbas ya zo yayi saboda kusancinsa da manzon allah sallallahu alaihi wasallam to haka wannan ma babi ne na tawassuli da manzon allah sallallahu wasallamu alaihi kuma irin waɗannan abubuwa babunmu al-ittiba biyayya abinda yazo shikenan sai mu yau da mun samu sahab ya tabbata daga fi'ilin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisi ingantattu kan cewar cikin addu'arsu suna cewa allahumma inna nas'aluka bihaqqi muhammadin sallallahu alaihi wasallam shikenan sai mu babu da komai illa bi to ko musamman muka samu cewa maganganun malamai sun zo akan cewar ba a yin wannan in ma kun banda maganar imam ahmad da cewa in har za a yi to sai dai da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan wannan shine fahimtar ka yarin jaya a gare ka la gababa kana da salaf a ciki sai ka yi amma mu abinda ya tabbata a gare mu bisa dalilai tawassulin da zamu da annabi sallallahu alaihi wasallam shine tawassulinmu da imani da shi da salatin mu gare shi salawatullahi wa salamuhu alaihi da kuma soyayyen mu gare shi ana tawassuli da aya alqurani na farko domin sifa ce ta Allah sannan na biyu kuma domin karatunka ibada ne ana kuma tawassuli da aikin ibada ana tawassuli da sifar Allah duk wata aya ta alqurani sifa ce ta Allah domin Allah madaukakin sarki ya kira alqurani kalamullah fa'jirhu hatta yasma'a kalamullah ka bashi kariya har ya ji zancen Allah saboda haka qurani kowane juz'i daga cikin sa zancen Allah ne zancen Allah ko sifa ce qa'ima bi zati sifa ce daga cikin sifofin Allah shi yasa haga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'udhu bi kalimatillahi tammati ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku saboda sifa ne na Allah dan haka za a iya tawassuli da alqur'ani zaka iya karanta qul huwallahu ahad kai tawassuli da karatun qul huwallahu ahad kan Allah ya biya maka bukatarka sannan jiya kace in za a yi addu'a a roki ubangiji kar a jingina ta da kowa to malam ina ga cewa mutum yayi addu'a ya ce kuma Allah ina roƙonka ka amsa mini domin albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan dai mun amsa shine duk a cikin bayanin da muke tayi akan cewar mutum kai addu'a kai addu'a da tawassuli da abubuwan da suka zo wanda yake mun bayyana su sunayen Allah da sifofinsa da ayyuka kyawawa da addu'ar salihai wanda suke suna da rai ka je ka nemi bawan Allah da kake ganin salihi ne mutumin kirki ne ka ce da Allah ka roƙa min Allah saboda addu'a din dan uwanka yayi maka addu'a bi daril ghaib addu'a ta karbabba ce wannan yana daga cikin nau'i na tawassuli kaga mutum salihi ko kaga mutum zai je aikin haji ko kaga mutum yana azumi kace da Allah in an zo bude baki kar a manta da mu a cikin addu'a saboda mai bude baki yana da addu'a wanda take karbabba duk wani yana daga cikin nau'in tawassuli yana daga cikin kuma nau'in yan uwantaka a ta musulunci karanta qul huwallahu idan mamaci ya mutu wannan sun gina shi ne akan samar da akan cewar ya samu ladan cewa an karanta ladan zai kai ya zuwa gare shi wannan matsala ce khilafiyya tsakanin magabata kamar yadda Abdullahi ibn al-Mubarak yace lakin sadaqatu la khilafa fihi sadaqa babu sabani a ciki amma saura akwai sabani waɗansu suna ganin cewar zaka iya karatu alqur'ani ka bayar da ladan ga mamaci waɗansu kuma suka ce a'a wanda yake wannan shine mafi karfi kama abinda abisa abinda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya rinjayar bayan yayi istirabi ya bujiro sabanin magabata wanda daga ciki akwai magana shi Abdullahi ibn al-Mubarak wanda yake cewa akwai sabayi na magabata waɗansu daga cikin magabata suna ganin cewa hatta sallah kamar Imam Ahmad yana ganin zaka iya mutum zaka iya sallah raka'a biyu kace Allah ka isar da ladan ya zuwa ga ran mahaifina ko ran dan mahaifiyata ko makamancin wannan to amma wannan matsala ce wanda yake akwai sabani mai karfi saboda ta ci karo da alqur'ani wa an laysa lil insani illa ma sa'a mutum baya samun wani abu sai abin da ya aikata me yasa aka togace sauran saboda hadisin Abi Huraira cewa idan mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salat sai aka ambaci ilimi ne am ilimi wanda ake amfana da shi wannan zai amfani mutum da sadaka wacce ke mai gudana da addu'a dai maka addu'a saboda haka Ibn Mubarak yake cewa lakinna sadaqatu wad-du'a la khilafa fi, sadaka da addu'a babu sabani a ciki. To akan haka sai Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yace ka iya karanta al-Qur'ani ko karanta wani juz'i na al-Qur'ani, in ka karanta sai kai tawassuli da karatun al-Qur'ani kai addu'a ga shi mamacin kan cewa Allah ya ji kansa, Allah ya haska kabarinsa. To kaga ka zo ga abin da yake babu sabani a wajen kowa, amma ka karanta ka ce Allah ka isar da ladan gare shi, to wannan shine abin da yake ba a samu magabata na kwarai suna yi ba. Ba za ka samu a cikin addu'o'in sahabbai ko a cikin addu'o'in tabi'ai kan cewa suna karanta al-Qur'ani ce Allah ka isar da ladan wannan karatu ya zuwa ga ran mahaifina, ko ya zuwa ga ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ya zuwa ga ran malamaina. Baka samu wanda daga cikin sahabbai ko tabi'ai suna yin wannan. Al-ibra da riwaya ne, idan an samu a riwaya ingantacciya shikenan, sai ka sai ya zama to abinda zaka iya rinjayar da janibi daga cikin janibai. Amma irin malamai waɗanda suke bijiman malamai wanda yake sun kewaye sani da nusus da yawa na shari'a, idan suka ce abu babu, to muna itimadi akan sa. Kamar yadda Imam Ahmad yake cewa, idan yace dukkan hadisin da Yahya ibn Sa'id al-Qattan yace ba hadisi bane, to ba hadisi bane. Eh, yace ba hadisi bane, to ba hadisi bane, babu shi, domin da akwai da an ruwaito da sun sani, saboda yanda suke wajen sanin riwaya. Saboda haka idan irin su Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah suka yi nafayin wannan cewa magabata ba ci ba, saboda isa matuƙa wajen sani da bincike akan nassoshi na hadisi, sai mu itimadi akan maganganunsu. Saboda haka ka tsaya akan abin da yake an yi ittifaki akai, ka bar abin da yake an yi sabani akai, kuma abin da ake ittifaki akai ya wadata gare ka da dukkan alkhairin da kake nema. Idan suka ce a karanta inna a'taina, Allah ya shahid da shi al-Kautsar, in tawassuli suka yi da karatun inna a'taina kan Allah ya shahid da shi al-Kautsar, babu laifi. Idan tawassuli suka yi da kan cewar da karatunmu na inna a'taina al-Kautsar, Allah ya shahid da shi al-Kautsar, yayi. Amma akan cewa karatun da shi ne zai shahid da shi al-Kautsar, shi kan ya riga ya gama, babu zancen aiki. In shi ya karanta, shi ne karatun zai shahid da shi al-Kautsar. Kai kuma in ka karanta, kai ne Allah zai shahid da kai al-Kautsar. Amma in ka karanta kai tawassuli da karatunka na Allah na suratul Kautsar, Allah ya shahid da shi al-Kautsar, wannan babu laifi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah. Da Allah, akwai wa mai mota 406 shudiya AE 251 Jibiya Katsina ya yi fakin a kofar gida na mutane wanda yake kuma za su shiga, da Allah ya je ya dauke, sai a kula wajen wannan saboda haƙƙin jama'a. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idza 'adin aqa'un huda. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ.
نعم. الله جل وعلا يتي وإلى عاد أخاهم هودا من أي كودا annabi Hudu dan uwa, mun aiko ya zuwa ga kabilar Adu dan uwan su Hudu. Qala ya qaumi ibudullaha, yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah, malakum min ilahin ghayruhu, ba ku da wani abun bautawa da gaskiya ba shi ba. Afala tattaqun, shin dan me ba za ku ji tsoron azabar Allah ba. Qala almala'u alladhina kafaru min qaumihi, almala'u manyan mutane waɗanda suka kafirta daga cikin mutanansa suka ce inna lanaraka fi safaha, mu muna ganin ka kana cikin wata wauta ne. Wa inna lanadhunnuka min alkadibin, kuma mu muna tsammanin ka kana daga cikin makaryata. qala ya qaumi laysa bi safaha annabi hud yace ya ku mutane na babu wauta tare da ni walakinni rasulun min rabbil alamin amma ni manzo ne daga ubangijin talikai wannan kissa ce ta jerin gwanan kissoshin da Allah madaukakin sarki ya kawo mana su a cikin wannan surar domin bayanin abin da ya dunkule a farkon surar na cewa wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun alqarya dayawa mun halakar da ita yayin da suka karyata wato sai azaban mu ta zo musu da daddare ko kuma suna baccin rana to daga cikin waɗannan alqaryatu waɗanda Allah ya halakar akwai kabila Ad Adawa suna daga cikin kabilu waɗanda akai a cikin tarihi wanda ambaton su bai zo a cikin labarukan Yahudu da Nasara ba bai zo a cikin labarukan Yahudu da Nasara ba dan haka masu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya koyo ya jiyo labarukan dake cikin Bible ne ya zo ya kirkiro Al-Qur'ani kaga an karyata su anan domin babu Adu babu Samud a cikin At-Taura da Injila dan ba a san su ba a cikin At-Taura da Injila amma labarun su sananne ne a cikin kasashen Larabawa dan ambaton su ya zo a cikin waƙoƙin Larabawa to amma bayanin tauhidin da suke da aka kira su zuwa a gare shi wannan bai zo ba sai a cikin Al-Qur'ani ba a ji kissar su ba da yanda aka halakar da su illa a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace mun aiko ya zuwa ga Adawa wato mutane ne waɗanda suka yi zamani bayan an halakar da mutanen Annabi Nuhu saboda haka suna daga cikin zuriyar Annabi Nuhu malaman tarihi har sun bayyana cewa tsakanin su da Annabi Nuhu karni hudu ne wato a tsara guda hudu ne Annabi Nuhu zai zama to tattaba kunnan su kenan wannan bayani ne na tarihi wanda yake ba ma gaskatawa ba ma karyatawa Al-Qur'ani bai damu da wannan ba domin ba shine ibra ba Al-Qur'ani akwai kissa amma ba akwai kissar tarihi amma ba littafin tarihi bane littafin shari'a ne saboda haka sai dai ya raba gardama akan abubuwan da masu tarihi suke faɗa amma shi ba littafi ne na tarihi ba duk da yake akwai tarihi a cikin sa to Allah yace akwai wannan kabila ta Ad Allah ya kira su Adanil Ula wa annahu ahlaka Adanil Ula shine ya halaka Adawa na farko kuma ya kira su Ad Iram alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi Ad Iram dhatil imad Ad Iram Ad wanda ake dangantawa ya zuwa ga Iram sunan garin su kenan kuma Allah ya bayyana garin su din a inda yake a cewa al-ahqaf ne id anzara wadhkur aha ad id anzara qaumahu bil ahqaf ka ambaci ka tuna da dan uwan mutanen ad shine annabi hud yayin da ya gargadi mutanen sa da take al-ahqaf al-ahqaf jam'u hif shine wato rairayi yayin da yake tudu da kwari kaga kamar dutse ne na rairayi sannan kaga yayi kwari kuma abinda ake cewa da turanci sand dunes waɗannan wanda ke gani a cikin Sahara irin wato chili na rairayi yayi tudu da kwari to wannan wato sifa ne na garuruwan da Ad suke wanda Sahara ce tsakanin Oman wanda take daula ce yanzu da Hadramaut a cikin Yemen wanda a nan wajen suka yi zamani da nassin Al-Qur'ani domin al-ahqaf sun shine nan wajen saboda haka Yemen da wuri yanzu da ake da wani juzi'i na Saudiya da wani juzi'i na kasar Oman shine inda mutanen Adawa suke wanda yanzu ake cewa Rubu'ul Khali Rubu'ul Khali din nan a cikin Sahara Saudiya wuri ne wanda yake babu mutum babu mahluki ba ne iya rayuwa a wajen Sahara ce wanda take babu kowa babu wanda yake rayuwa a ciki in banda yanzu wadan surare na Petr da aka samu ake haka Petr a wajen to su Ad sun yi zamani a nan wajen Allah ya aiko musu dan uwan su Hud sunan sa kenan Annabi Hud an ce su Larabawa ne Larabawa waɗanda suke na asalin Larabawa ba waɗanda suka zamanto an larabtar da su ba domin Quraishu su larabci suka dauka daga mutanen Kahfan to daga cikin malaman tarihi sun ce daga cikin zuriyar Annabi Hud aka samu kabilan Larabawa da su Kahfan da Mubar to Annabi Hud shine annabin da Allah ya aiko ya zuwa gare su Allah ya sabanta shi da cewa ahahun dan uwan su ma'ana dan uwan su a nasaba wannan shine sunnar Allah dangane da annabawa yana aiko annabi daga cikin kabilar mutanen ba bako ba balantana su ce wannan wani abu ne wanda ya shafi ka kai da mutanenka mu ba akan wannan muke ba ba za su kafa hujja da abinda suka sami iyayensu suna yi akai ba da kan cewa wannan shi gege ne a zai zamanto daga cikin tsatsan mutanen daga cikin ma manyan gidajen mutanen kabilar yake kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake daga cikin babban gida na gidan Quraysh yake babu wani daga cikin Quraysh face yana da kabilar dangantaka tsakaninsa da manzon Allah sallallahu wasallamu alaihi to haka nan annabawa suke kamar yadda Hiraqul ya ambata mu Abu Sufyan yake cewa haka annabawa ake aiko su ana aiko su a cikin wato kabila gida wanda yake babba madaukaki daga cikin gidajen kabilun su to Allah ya sifanta annabi Hud da cewa ahahum aha adi dan uwan mutanen Ad ma'ana dan uwan su a cikin nasaba ba dan uwan su a cikin addini ba saboda haka yan gari daya ta wannan uslubin za a kira su yan uwan juna kaga dai su kafirai ne amma Allah ya danganta musu ukhuwa saboda ba ukhuwa ce ta imani ba ukhuwa ce ta nasaba yan uwan taka ta nasaba a bisa waki ba za ka iya canzawa ba za ka iya canzawa kan cewar kabila tunda yan kabila daya ne idan haka yan uwan juna ne tunda asalin su daya ne to ta wannan idan kai islaqin yan uwan taka ga wanda kuke dan kabila daya ko dan gari daya ko da akwai bambancin addini wannan babu laifi amma yan uwan taka ta hakika ita ce yan uwan taka da aka asasa ta akan imani yan uwan taka da aka asasa ta akan imani Allah ta'ala yace qala ya qaumi yace ma mutanansa nan ba a ce fa qala ya qaumi ba kamar yanda aka faɗa a cikin mutanen annabi Nuhu saboda a cikin mutanen annabi Nuhu fa'idar a sanar da kan cewar annabawa al'adarsu daga zara an aiko su da sako to sai su zabura wajen isar da sakon to wannan fa'idar an same ta a kissar annabi Nuhu ba sai an sake maimaita ta ba domin kowace kissa tana zuwa da nata darasin da kuma uslubin yanda Allah madaukakin sarki yake isar da wannan kissa ga mutane saboda haka ba sai an maimaita wannan ba sai Allah ta'ala kawai ya bada labarin yaya ya fara da'awarsa da awasta shine ya zuwa ga tauhidi yace ya ku mutane na wannan kamar yadda ya gabata mun ce a cikin wannan akwai mulaqafa akwai tausasawa yayin da annabi zai kira mutanen nan da kyakkyawan sunan su da kira wanda zai nuna wato tausayinsa da kulawarsu da kulawarsa da sha'anin su yace ya ku mutane na ya danganta su ya zuwa ga kansa cewa shi ma ɗaya ne daga cikin su shi ma mai kauna alkhairi ne gare su wanda yake wannan kamar yadda muka ambata fa'ida ce da dukkan mai wa'azi mai kira ya zuwa ga Allah mai yin nasiha ga mutane sawa'un malami ko ba malami ba ya dauki hanyoyi na yanda zai isa ya zuwa ga zuciyar wanda yake kira ya zuwa gare shi isa wanda yake za ta sanya shi ya karbi kiransa isa wanda za ta sanya shi ya karkata kunnansa ya kasa kunnansa ya ji abin da yake faɗa kada yayi masa magana wanda za ta tunzura shi ta harzuka shi ta sanya shi ya tashi akan zai yi wato mu'araba zai fito na fito da shi to wannan mun koye shi a cikin wannan uslubi na annabawa da suke cewa ya kauni yace ubudullaha ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani abun bautawa da gaskiya in ba shi ba wannan shine kiran dukkan annabawa da shi suka fara kira shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al anbiya'u ikhwatun li Allah yan wato yan uwa a annabawa yan uwa ne uban su daya uwa kowa da tasa yan uwa ne wanda suke uba daya uwa kowa da tasa shine Allah wato waɗanda suke sun hada uba amma uwa kowa tasa daban ma'ana kiran su guda daya ne shine tauhidi amma kowa da tasa shari'ar a wata shari'ar an bayyana hukuncin da baya cikin wata shari'ar to kowanne annabi da tasa shari'a da ta dace da zamanin sa ta dace da mutanen sa ta dace da al'adun su amma wajen tauhidi wannan dukkan annabawa abinda suke kira ya zuwa gare shi kenan domin tauhidi ya dace da kowa ko me keke kabilarka ko me ko wani zamani kake ko wanda irin kala kake da ita ko kai mutum ne ko kai aljanni tauhidi ya dace da kai وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ban halicci mutane da aljanu ba sai dan su bauta mu shi yasa kiran annabawa gabaki daya shine tauhidi ku bauta ma Allah ba ku da wani abun bauta da gaskiya sai shi. Kuma kamar yadda muka sani ma'anar bauta koyaushe muna ambatawa shine kaskanci, shine bin Allah a cikin abin da ya umarce ka da shi da kuma nisantar abin da ya hane ka da shi. Shine ka bau wato ka wato ka gayar kaskantar da kai da gayar soyayya ga wanda kake bauta ma da gayar biyayya ga wanda kake bautawa, shine ma'anar shine ma'anar bauta. To wanda za ku yi ma wannan shine Allah, sawa'un waɗanda suke bautan nan suna bautar wani gunkin ba Allah ba, kamar yadda ya tabbata a kisar annabi wato mutanen Ad kan cewa su ma gumaka suke bauta ma kamar mutanen annabi Nuhu, su ma suna da gumaka da suke bauta musu. An kira an ambaci sunayensu a cikin littafin tarihi kamar yadda aka rawaito daga kisar Ibn Abbas cewa sun akwai suna bauta ma Samud, suna bauta ma Luha, suna bauta ma Suda. Waɗannan su ne sunayen gumakan da suke bauta ma. A wannan ambatansu bai zo a cikin hadisi ba, bai zo kuma a cikin Alƙur'ani ba, saboda haka yana daga cikin riwayoyin tarihi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi izini a yi riwaya a kansu, amma ba a gaskatawa ba a ƙaryatawa. To sawa'un Adawa Allah kaɗai wato suna bauta ma Allah tare da gumaka ko kuma ba sa bauta ma Allah itlaqan, kawai gumakan suke bauta ma, kamar irin kamar mutanen Greek. Kaga mutanen Greek ba su da Allah a cikin sha'aninsu. Kowane gunki, kowane aiki da ake dangantawa na sifar Allah, kamar alal misali shayar da ruwa, kamar sanya soyayya a cikin zukata, duk wannan akwai gunki da suka sanya masa, shine yake yin wannan. To waɗansu kuma daga cikin mushrikai suna da gumaka kuma suna da bautar Allah, amma sai su ce ba za su iya zuwa ga Allah gaba gadi ba, dole sai an musu sharan fage, sai sun yi kamun kafa. Ina wane kai wane zuwa ga Allah? Ai sai ka kama kafa da wani. To waɗannan gumakan su ne suke kama kafa da su. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa, ba ma bauta musu sai dan su kusantar da mu da kusanci ya zuwa ga Allah. To sawa'un nau'in shirkar, shirka ce innu ko shirka ce wadda aka gwama aka wato a cakuɗa ta da bautar Allah. Saƙon annabawa shine dai saƙon wannan guda ɗaya, ku bauta ma Allah, ba ku da wanda ya cancanta ku bauta masa in ba shi ba. Afala tattaqun, wannan wa'azi ne dan me ba ku yin takawa. At-taqwa shine tsoron abinda wato tsoron azabar Allah, ma'ana annabi Hudu yayi musu gargadi da azabar Allah. Kaga shi yasa nan aka shi yasa yace musu dan me ba za ku ji tsoron Allah ba, wato ba za ku ji tsoron wannan azaba ta same ku ba. To da yayi musu wannan wa'azi, ya kira sannan yayi musu wa'azi, a cikin wannan akwai nuna cewa ɗaya daga cikin abinda yake sanya ka karɓi gaskiya shine tsoratarwa, tsoron Allah, wa'azi. Akwai wanda yake gaskiya wato tunani na hankali shi zai sanya shi ya karɓi gaskiya, wanda Alƙur'ani yayi amfani da wannan uslubin a ce in ka tambaye su waye ya halicci sama da ƙasa za su ce Allah. To dan me za ku bauta ma wani ba Allah ba, ba wanda yayi wannan ba, wato ka kafa hujja da tauhidin rububiyya akan tauhidin uluhiyya, wannan dalili ne na hankali. To akwai dalili kuma wanda zai sa mutane su karɓa dalilin wa'azi, shine tsoratarwa, domin shi mutum yana a bisa ɗabi'arsa yana gudun sharri ya same shi, yana jin tsoron sharri ya same shi a cikin ɗabi'arsa, haka yake. Kuma kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan uslubin yayi amfani da wannan uslubin wajen kira ga Quraysh. Yazo ya tsaya akan dutsen Safa ya kira su, fa amma wa Hafsa, ya game ya keɓance ya kira duk sai da suka zo ga baki ɗaya, ya ce ina kan tsaye akan wannan dutsen na Safa, idan na ce muku a bayana akwai rundunar mayaka akan dawaki, sun zo za su kawo sun zo suna neman su kawo hari gare ku domin su kwashe dukiyoyinku, su kashe mayakanku, su ribace matanku da ƴaƴanku su mayar da su bayi, za ku gaskata ni ko ba za ku gaskata ni ba? Suka ce me zai sa ba za mu gaskata ka ba, ba mu taɓa jarraba ƙarya tare da kai ba, ba mu taɓa sanin ka kai ƙarya ba. Sai ce to ni ne gargaɗi ne gare ku cewa gaba gare ku akwai azaba mai tsanani, ba za ku kira ba sai kun ce la ilaha illallah. To kaga sai yayi amfani da wa'azi, wa'azi wanda yake zai tsoratar da mutum. To wanda ya nuna kan cewar shi tsoratarwa, shi wa'azi yana daga cikin abin da yake bude zuciya ya zuwa ga karban gaskiya. Shi yasa ake son jin wa'azi. Shi yasa yayin da mutane suka zamanto babu su babu wa'azi sun shiga cikin halaka. Sun shiga cikin halaka. Alkhairin da muka samu kenan a cikin al'umman mu cewa ana yawan yin wa'azi musamman a cikin wannan wata na Ramadan a majalisai na ilimi da kuma wajen karatuttuka. To kaga shine wannan Annabi Hud yace ma mutanansa afala tattaqun. To da yayin da ya gaya musu wannan ga jawabin da Allah ya bamu labarin ga jawabin da mutanansa suka ce masa, qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi, sai mutane manya waɗanda suka kafirta nan Allah ya jumlace kafircin nasu, amma a cikin suratul mu'minun ya bayyana kafircin nasu. Qala al-mala'u alladhina kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'i al-akhirati wa atrafnahum fil hayati ad-dunya, Allah yace al-mala'u manya-manya waɗanda suka kafirce suka ƙaryata da ayoyinmu da kuma saduwar ranar lahira, ko muka jiyar da su daɗi. Domin jiyarwa da in aka jiyar da mutum daɗi yana mantar da shi tsoron azaba. Saɓanin talauci, talauci yana sa zuciya ta kusan karɓan gaskiya. Shi ko jin daɗi da ni'ima wanda aka ni'imta shi a wannan rayuwa ta duniya, to sau da yawa zai rinka ganin ai idan ma lahirar ce ta zo ita ma haka za mu samu. Saboda haka sai ka ga wannan ta sanya shi yayi girman kai ga barin karɓan gaskiya. To Allah ya bayyana kafircinsu da wannan kafircin, sun ƙaryata ayoyin Allah, sun kuma ƙaryata saduwa da Allah ranar lahira. Sai suka ce inna lanaraka fi safaha, muna ganinka a cikin wauta. Wannan wato wata wauta ai mai ban mamaki. Bayanin wautar bata zo ba a nan, amma a cikin waɗansu ayoyi na Alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya bayyana abin da take nufi da wannan wautar. Wannan wautar shine suka ce Allah maɗaukakin sarki ya bamu labari a cikin surar da aka ambata da sunan wannan annabi, suratu Hud. In naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu, mu dai gani muke yi waɗansu daga cikin iyayen gijinmu ne suka yi fushi da kai saboda kana bacanci a gare su, suka same ka da hauka. Ta hauka ce saboda ka wa yake taba gunki, wa yake taba gunki? Sai yace inni ushidullaha washhadu anni bari'un mimma tushrikuna min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Yace to nayi ina shaidar da Allah, kuma ku yi shaida ku kanku cewa ni na barranta daga abinda kuke shirka da su in ba Allah ba, na barranta dukkan abin da kuke bauta ma in ba Allah ba. Fakiduni jami'an, ku taru ku yi min kaidi ga baki daya da ku da iyayen gijin naku. To wannan ita ce wautar. Wai sun yi gani suke yana wauta, waye zai ce ya fito yana cewa wai gunki yayi masa kaidi in ba wawa ba? Wannan ita ce wautar da suke faɗa. Suka ce wato muna ganin kai kana cikin wauta. Wa inna lanaraka minal wa inna lanadhunnuka minal kadhibin, kuma muna zato kana cikin makaryata. Ma'ana ta yaya za a yi ka zo da abin da yake iyayenmu ba su zo da shi ba? Tabbas idan har ka zo da abu sabo wanda iyayenmu ba su zo da shi ba, to hakika wannan zai zamanto ƙarya kai kenan. Saboda ta yaya za a yi ya zamanto gaskiya kake iyayenmu ba su gane ba? Wannan shine mushkilan masu bin al'ada. Suna ganin in abu daidai ne ta yaya za a yi a ce sai kai ne kaɗai za ka gane? Ban san ku shi wahayi Allah yana zaɓan wanda ya so ya fifita shi da wannan sani ba. Koyaushe waɗanda suke wato riƙo da gargajiya, wannan ita ke babbar illarsu. Musamman idan bata ya bayyana, aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun, ko la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun, ko da iyayensu ba su san komai ba ko ba su shiriya ba, ko da iyayensu ba su da hankalin komai ko ba su shiriya ba. Gargajiya idan ta bayyana kan cewa ba a gina ta a bisa ilimi ba, ba a gina ta a bisa shiriya ba, watsi ake da ita? To idan ku kace za ka yi riko da ita, in kace za ka yi riko da ita, to wannan rukun ba zai kai ka ko ina ba. Ko amalu ahlil madina, aikin da mutanen madina suke a kai, idan ya tabbata cewa abin da ya samu tushe ne daga wahayi shine ake bin sa. Amma in ya tabbata kan cewa ya ci karo da abin da yake wahayi, asfahi a cikin maganar malamai ba aiki da aikin ahlul madina. to Madina ma kenan wanda take ta tsarkaka ballantana wani gari wanda yake asalin baka san ma meye asalin ba ilimi ne ko kuwa jahiliya ne annabi qala ya qaumi sai annabi Hud yace ya ku mutane na laysa bi safahatun babu wauta a gare ni bai yi raddi gare su kamar yanda suka yi raddi gare shi ba yanda su a cikin maganar su babu mulatafa kawai suka ce inna lanaraka fi safahati mu muna ganin kai wauta ne wauta na tare da kai da ya tashi musu bayani sai da sake karrara ya qaumi yace ya ku mutane na domin ya sake mulatafa da su duk da sun gaya masa abinda zai harzuka shi wanda abinda ake so daga mai wa'azi kenan yayin da wanda kake kira ya harzuka ka ya gaya maka bakar magana ya zage ka kamar wannan ai zagi ne mutumin da yake Allah ya bashi hankali ne rinjaye kamar annabi Hud domin annabawa a cikin mutanen su su suka rinjayen hankali su suka rinjayen ilimi su suka rinjayen hakuri su suka rinjayen kyakkyawar dabi'a kuma mutanen sun yi shaida da su a haka to amma suka ce masa shi yana cikin wauta suka danganta shi zuwa ga wauta wannan bai harzuka shi ba sai yace laysa bi safaha babu wauta tare da ni a cikin wannan akwai mulaqafa yayi nafayin wannan domin mai tunani ya tsaya ya duba ya gani shin maganar ta yi kamar maganar wawaye an san maganar wawan sarki yanda yake za a ce mutum kamar wannan a ce shi wawan sarki ne dan haka yayi janyo hankalin masu tunani su auna su gani akwai wauta tare da ni ko babu sai ce laysa bi safaha babu wauta tare da ni walakinni rasulun min rabbil alamin sai da ni manzo ne daga ubangijin talikai dan haka ni shiryayye ne ba zai yiwu manzo ya zamanto mai wauta ba dan haka ni shiryayye ne akan shiriya nake kuma shiriyan nan saboda ni manzo ne daga ubangijin talikai ba manzo wanda ya zo daga wajen gunki ba daga ubangijin talikai wanda yake mai ya zo da rahama kenan tunda aka ce ubangijin talikai ya nuna wato mai jin kan talikai kenan saboda haka ya zuwansa da matsayinsa ya kunshi rahama domin annabci rahama ce daga Allah na'am
فَإِنِّي وَقُومِ فَعَلَاتُ وَسْمِي وَعَلَى لَكُمْ نَاسِحٌ أَنِّي أَوَعَدْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ إِسْمٌ يُوَسِّكُمْ عَلَى رَسْلٍ مِّنْكُمْ يُنْتُرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
uballigukum risalati rabbi annabi hud ya cigaba da cewa yace ina isar muku da sakonnin ubangijina wa ana lakum nasihun amin kuma ni mai nasiha ne a gare ku mai amintacce ni mai nasiha ne a gare ku aminun amintacce awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum shin ko kuna mamaki ne cewa wa'azi ya zo muku daga wajen ubangijinku ala rajulin minkum a hannun wani mutum wanda yake daga cikinku liyunzirakum domin ya gargade ku wabkuru idja'alakum khulafa kutuna yayin da Allah ya sanya ku shuwagabanni masu mayewa a bayan kasa min ba'di qaumi nuhin bayan mutanen annabi nuhu wa zadakum fil khalqi basta ya kara muku karin kira a cikin halitta fadkuru ala Allah dan haka kutuna da ni'imomin Allah la'allakum tuflihun domin ku samu rabauta annabi Hud ya ci gaba da yi ma mutanansa wa'azi da cewa yana isar musu da sakonnin ubangijinsa a cikin wannan akwai cewar shi dan aike ne ba kirkirar sakon yayi ba wanda yake haka annabawa dukkanin su suke masu bin abin da aka yi wahayi ya zuwa gare su ne ba sa karin kwabo ba sa rage sisi abin da aka saukar musu shi suke isarwa kamar yadda aka sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tafan mutanen farko abin da ya ji shi yake faɗa ma'ana abin da wahayi aka gaya masa a wahayi to haka annabi Hud nan yace ma mutanansa ina isar muku da sakonnin ubangijina wannan sifa ce kuma daga cikin sifofin annabawa kamar yadda ya gabata a karatunmu na jiya wajen isar annabi Nuhu cewa dukkan annabi daga cikin sifa wadda take wajiba lazima mai lizimtarsa isar da sako ba zai yi annabi ya ɓoye wani abu ba isar da sako wajibi ne a kansa, kuma dukkan annabi ya shafanci da wannan ya isar farkon rigimar, dukkan rigimar annabawa da mutanensu ranar alkiyama shi ne su yi musun cewa annabi bai isar musu ba, don sun san ba su da wani uzuri, sai su a mu bai gaya mana ba, bai isar mana da sako ba. Sai annabawa, sai Allah ya ce ma annabi, waye zai maka shaida? Kamar yadda ya zo a kisar annabi, Nuhu a cikin Sahihul Bukhari, cewa ranar alkiyama annabi Nuhu zai zo da za su zo shi da mutanensa suna rigima, yana cewa na isar muku da sako, suna cewa baka isar mana ba. Sai Allah ya ce ma annabi Nuhu, cewa zai maka shaida? Sai annabi Nuhu ya ce Muhammadun wa ummatuhu sallallahu alaihi wasallam, yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa. Sai a tambaye al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cewa shin Nuhu ya isar da sako ga mutanansa? Sai ce ya Rasul, sai ce ya Allah, ya isar da sako domin annabinka ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam. Shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan shine fadin Allah ta'ala, li takunu shuhada 'alan nas, domin ku zama to shaidu akan mutane, shaidu ga annabawa akan mutanansu. To kaga wannan shine abinda muke karantawa, Allah yake gaya mana. Allah ya samu ranar alkiyama mai annabi Hud da sauran annabawa shaida. Tunda gashi ya ce uballighukum risalati rabbi, mun karan Allah ne ya faɗa, mun shaida Allah ya ce, annabi Hud ya ce ma mutanansa, ina isar muku da sakonnin ubangijina. Kuma kaga da ya ce uballighukum, ina isar muku yanzu kuma zan ci gaba da isarwa, domin ma'anar fi'ilul mudhari' kenan. Ai wato bazan daina wa'azi ba, don rigimar, wato rigimar masu yaƙi da gaskiya kenan, su wa'azin ne ba sa so ayi, bayanin ne ba sa so ayi na addini, shi yasa kullun suke kawo rikici da turmutsu. In zagi bai yi ba, to sai a kawo abin da zai tayar da hankalin jama'a, ya zama to kowa hankalinsa ya fita daga jikinsa, ba shi da lokaci da zai saurari wa'azin. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna, to a lokacin nan in kuka sami iko musulmi sai ku yaƙi, kar dan ya zamanto babu fitina. Fitina abinda zai hana mutane su zauna su saurari, ai ta yaƙi, ai ta rigima, dan kada a zauna a ji wa'azi. To shi yasa annabawa haka suke cewa, muna isar muku kuma za mu ci gaba da isar muku da sako, ba za mu daina wa'azi ba. Sannan sifa ta biyu bayan wato tabligh shine an-nasiha, nasiha nufin alkhairi, kuma ni mai na, kuma wa ana lakum nasihun, kuma ni mai nasiha ne. Ya ambace shi da sifar fi'ilul mudari mai nuni akan lazimta, ai na tabbata mai nufin alkhairi a gare ku, aminun amintacce. To kaga wannan a cikin wannan ya isa ne ya ce musu ni ba makaryaci bane, tunda sun ce wa inna lana radunka min alkadibin, domin wanda yake amintacce ya kunshi gaskiya da ziyada, domin gaskiya tana daga cikin sifar amana, saboda ƙarya tana daga cikin sifar khiyana, domin wanda ka gaya ma ƙarya ka haince shi abinda akan abinda ma bai mallaka ba, ballantana kuma akan abinda ya mallaka, tabbas za ka haince shi. Shi yasa in da yace aminun, ni amintacce ne, ma'ana ba zan yi ƙarya ba, ko ba zan haince ku ba akan abinda yake naku, abinda yake ma ba naku ba, wanda Allah ya bani yace in isar muku ba zan haince ku ba, zan gaya muku shi kamar yadda Allah ya faɗa. Wannan sifa ce ta dukkan annabi, dukkan annabi amini ne, amintacce ne, ba zai yi wuye haince ba. Wataran wani daga cikin sahabbai ya yi alkawari, ya yi bakance cewa idan ya ga wani ko ina yake sai ya kashe shi, ya yi bakance da Allah saboda kiyayyarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ga wannan kafirin ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin dan aike zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga wajen Quraysh. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike shi yana tauraro, wannan sahabi yana nan yana tauraro ya cika bakancensa da yayi, shi kuma yana jira ya ga ishara daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai da ya bayan ya tafi, sai ya ce me yasa baka cika alƙawarinka ba, bakancenka da kai? Yace ya Rasulullah, ina jira ke min ishara ne. Yace ina, ai baya yuwa ga annabi an takuna lahu kha'inatal a'yun, annabi ba zai ha'inci ba, wai yana jira ne da annabi ya masa sigina da ido, to gashi nan fa. Yace annabi ba zai ha'inci ba, hatta ga kafiri baya yuwa ga annabi ya zamanto yana da kha'inatal a'yun, wato ha'incin ido shine sigina wanda zaka yi wanda bai sani ba, wanda ya sani ya dauki, wato ya dauki hannu, wanda bai sani ba kuma shikenan a gama da shi. Annabi ba zai yi haka ba, kaga akwai maslaha a cikin kashe shi, maslaha ta cewa a taimaka ma musulmi ya cika bakancin da yayi tsakaninsa da Allah ya samu lada, ai maganin kafircin kafiri. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taimaka akan saban Allah ba, tunda wannan ba zai taimaka, wato ba zai yi abin da yake saban Allah ba, ko da abin zai kai ya zuwa ga abin da yake kyakkyawa, in dai hanyar za ta zamanto wato ba kyakkyawa bace. Saboda haka ba mu da ka'idar the end justifies the means, wato idan hanyar za ta kai ya zuwa ga cimma abin da ake nufi, to shikenan hanyar ma ta yadda, hanyar ma dole ta zamanto ta gaskiya. Idan ƙarya, idan wato maslaha ba za a same ta ba sai ta hanyar barna, to ba za a yi wannan barna ba domin a samu maslaha. Sai dai ana aunawa idan ya zamanto kan cewa maslaha, idan ya zamanto kan cewa barnar wulaƙantacciya ce bata kai barnar rashin samun wannan maslahar ba, to sai a yi ta min babu irtikabu akhadhu ad-dararain, a yadda da karamar barna dan a kawar da babbar barna. Amma ba a yin wannan ka'ida ce da take nuna ba mu da wannan wato uslubin cewa wato idan dai a manufar za ta tabbata, to ko ta yaya sai abu wannan manufar, wato sai abu hanyar cimma wannan manufar. A shahid anan annabawa sun sifantu da sifar amana, ba sa ha'inci, komai kankantar ha'inci, kamar da muka gani a wannan kissa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan a cikin fadin Annabi Shu'aib yace kuna mamakin cewa wa'azi ya zo muku a hannun mutum daga gare ku, shi ma kamar yadda Annabi Nuhu yace ma mutanansa ne, kuma kamar yadda muka ambata cewa wannan shine rigimar annabawa, rigimar mutanen annabawa da annabawa suna ganin dan me gaskiya za ta zo musu a hannun mutum dan uwansu. Me yasa kuma ba ta, me yasa suke inkarin wannan? Na farko kamar yadda muka faɗa suna cewa dan me za a ce shine kadai Allah ya zaba, dan me ba mu ba, dan me ba wanda muke ganin shi ya cancanta ba. Abu na biyu kuma shine suna cewa ai karshen al'amarin ba wani abu ne, shugabanci yake so ya akan ku, kamar yadda mutanen Annabi Nuhu suka ce yuridu an yatafaddala alaikum, so yake ya samu falala wato da rinjaye da shugabanci akan ku. Ka san mushkilar dan siyasa kenan, ko yaya ka zo da wa'azi da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani da sunna, shi tunani yake yi so kake hana shi kujerar, kai ne kake so ka dauke kujerar. Sai ga wani lokaci ko malami ne ma in yana wa'azi zai ce a ai mun gane, ai shin fada yake yi so yake fito takara. To wannan yana daga cikin uslubin wato wanda suke musu da annabawa, wanda yake kiran sakon Allah karɓi sakon Allahnsa. Kada ka ce dan me yake a haka, dan me yake a haka, ka duba gaskiyar. Shi yasa wannan yana daga cikin musun da wato duk abin da zai tsaya tsakaninka da karɓan gaskiya, to ka sani daga shedan ne. Kuma ɗaya daga cikin hanyoyin shine wannan, shi yasa Allah yake gaya mana ga abin da mutanen annabawa suka gaya musu. Sannan annabi Hud ya dauki wani uslubi na janyo hankalin mutanansa domin su yi imani, shine sanatar da su ni'imar Allah. Dan tana ɗaya daga cikin hanyoyin da yake sanya mutane su yarda da Allah. Idan ka tuna abinda Allah ya maka na alkhairi, yana daga cikin abinda zai sa mutum ya bi Allah. Sawa'un al'umma, a matsayin mutane a na al'umma ko na ɗaiɗaiku. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, ka zanta da ni'imar ubangijinka, ka ce Allah ya yi mun kaza, Allah ya yi mun kaza, Allah ya yi mun kaza. To wannan sai ya sa kai aminci da Allah, ka san cewa Allah rahimu ne gare ka, mai jin kai ne a gare ka, don haka Allah ba zai sabar da kai ba. Wannan sai ya sa ka ci gaba da bin Allah. To sai ya ce wadkuru idza alakum khulafa min ba'di qaumi nuh, ku tuna fa Allah ya sanya ku kune shugabanni bayan mutanen Annabi Nuhu. Don bayan mutanen Annabi Nuhu wannan ya nuna cewa su ne karni na farko da suka zo, mutanen Hud, mutanen Annabi Hud su ne karni na farko da suka zo suka maye musu, domin al-khulafa su ne waɗanda suke zuwa su zamanto sun maye gurbin waɗanda suka wuce. Waja'alnakum fil waja'alnakum khala'i, muka sanya ku masu mare gurbin waɗanda suka riga suka wuce. Bayan Allah ya halakar da mutanen Annabi Nuhu, to waɗanda suka yi taura su ne Annabi Nuhu da zuriyarsa. Don haka ake ce ma Annabi Nuhu shine Abul Bashar Sani, uban mutane na biyu, domin duk wanda suka zo bayan Annabi Nuhu zuriyarsa ne. To mutane waɗanda suka zamanto kabila guda sune mutanen Ad, to sune suka zamanto khalifofi. To a cikin wannan akwai ni'ima cewa Allah ya halakar da sauran mutane, su Allah ya sanya su suka zamanto ya danga kasa a hannunsu. Sannan ya ƙara tana su musu satar da su wata ni'imar wa zadakum fil khalqi basta, ya ƙare ku da ƙari a cikin halitta. Malaman tafsiri suna da tafsiri biyu a nan wajen. Na farko suka ce Allah ya ba su ƙari a cikin halittarsu, ƙari na hankali da ƙari na ƙarfin jiki. Ƙari na hankali shine ma yasa hatta Larabawa suke kafa, suke kirari da wato kaifin hankali irin na Adawa, suke cewa ahlamu adin wa abharum wa ajsadun mutahharatun, kamar inda Nabi ga yake faɗa ahlamu adin wa ajsamun mutahharatun, wato hankali irin na Adu da jiki wanda yake mai tsarki, yana sifanta mutane da yake musu kirari, ya kamanta su da hankalin wato Adawa. Duk abinda za ka ga an yi kamanceceniya da shi ya nuna wannan abin abu ne wanda yake mai rinjaye, wato hankalinsu yana da kaifi kamar hankalin Adawa. To wannan ya daga cikin ƙarin da Allah ya ba su a cikin halitta. Kuma wannan Allah ya yi ishara a cikin suratul shu'ara da cewa wattaqul ladhi amaddakum bima ta'lamun, ku ji tsoron Allah wanda ya karfafa ku da abinda kuka samu na sani, da abinda kuke da shi, da abinda kuke sanin sa. Kaga kenan Allah ya karfafa su da me, da ni'imar sani. Ni'imar sani ba ta yiwuwa sai da hankali, ko ba haka ba, sai ne kwakwalwa shine zai samu sani. Amma wanda yake Allah ya jarabce shi da daƙiƙanci, duk bayanin da zaka yi ba zai fahimta ba, saboda haka ba zai samu ilimi ba. Saboda haka da Allah ya ba su ilimi, Allah ya karfafa su da ilimi, ya nuna kan cewa kenan suna da hankali. Allah ya ba su ƙari a cikin hankalinsu. To fuska ta farko kenan. Ta biyu kuma ƙarfin jiki. To a ƙarfin jiki shine ake cewar Allah ya ba su wato ƙarfin jiki suna da tsawo fiye da sauran mutane, wanda waɗannan babu nassi na Al-Qur'ani ko hadisi da ya nuni akan haka, kan cewa suna da tsawo fiye da sauran mutane. Duk da yake hadisi ya nuna cewar Annabi Adam yana da tsawo, tsuluhu situna dira'an, tsawon Annabi Adam dira'i 60 ne, dira'i 60, wato kaga kamar mita 30 kenan, kamar mita 30 kenan. Kaga gida mai wajen hawa nawa kenan, wajen hawa biyar, wajen hawa ko ma sama da haka. Saboda haka ina masu architecture su za su gaya mana wannan. To haka tsawon Annabi Adam yake, kuma a da wannan tsawon mutane za su shiga aljanna, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Amma Adawa ba abin da ya nuna kan cewa ga tsawon illa aya Al-Qur'ani da take nuna kan cewa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya, kamar wato tukututturen dabino ne wanda aka fafe cikin sa yanda aka jefar da su bayan halakar su. To an kamanta sai wannan ya nuna kan cewa kamar suna da tsawon dabino, don haka aka ruwaito daga malaman tabi'ai kamar irin su Wahab ibn Munabbih, suna cewa tsawon su zira'i 12, waɗansu ce tsawon su zira'i 30, kan cewa suna da tsawo. To wannan an fassara wannan ayar da cewa wannan ya daga cikin ƙari a cikin halitta da Allah ya ba su. Waɗansu kuma suka ce abinda ake nufi da ƙari a cikin halitta, wato ƙarin halitta a cikin halittu, cewa sun fi sauran halittu wajen ƙarfi, tunda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana ƙarfinsu da kan cewar ba a samu wata al'umma da take da ƙarfinsu ba. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, wadda ba a halicci kamar su ba a cikin garuruwa. Kuma suna cewa man ashaddu minna quwwa, wa yafi mu tsananin ƙarfi. Saboda haka suna da ƙarfi babba, ƙarfi sosai, wanda har ya zanya suka zamanto jabbirawa a bayan ƙasa. Wa idza batashtum batashtum jabbarin, idan kuka yaƙi kuka karya al'umma sai ku karya ta irin karyawar jabbirawa, haka zai kasance suna yi. Duk wannan ishara ne ga ƙarfi. To ƙarfi kuma mun san ilimi yana daga cikin nau'in ƙarfi. To amma banda ƙarfi na ilimi, suna da kuma ƙarfi na jiki. Wannan shine zahirin Al-Qur'ani, suna da ƙarfi na jiki. To shi ma Annabi Hudu ya tunatar da mutanensa Adawa da wannan ni'ima, domin su san cewar wannan ƙarfin ba su suka ba ma kansu ba. Shi yasa Allah Ta'ala a cikin suratu Fussilat yace awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa, shin ba su duba ba su gani cewa Allah da ya halicce su shine ya fi su tsananin ƙarfi. To fi tunani kan cewa wannan wato kyauta ce daga Allah domin Allah shi ya halice su ba su wannan karfin sannan sai yace fakuru ala Allah ku tuna da ni'imomin Allah al'ala jam'u ila kamar yanda Allah ta'ala yake cewa ghayru nadirina inahu lokacin sa ake yin jam'in ta da ana'ul layli wa ana'un nahar ana'ul layli wa ana'un nahar to haka ma nan wajen ila da ala ila wato ni'ima ce wato ku tuna ni'imomin Allah domin nau'i ne daban-daban la'allakum tuflihun dan ku samu rabauta wannan wa'azi ne shi ma annabi Nuhu annabi Hud ya musu kamar da muka ambata wato annabawa suna amfani da uslubi daban-daban ne yanda za su yi tasiri a cikin zukatan mutane kuma haka ake son mai wa'azi ya kasance ya duba hanyoyi da uslubi daban-daban kaga nan bayan yayi gargadi yayi wa'azi ya kuma faɗi gaskiya yayi bayani na hankali ya kuma bayyana matsayinsa wanda zai sanya su shi ma su yi tunani su yarda da shi sai kuma ya bi uslubi na tunatar da su ni'imar Allah domin ya sanya su su karkata ya zuwa ga ganin soyayyar Allah wannan ta sanya su su rabauta kuma yace musu tunawa da ni'imomin Allah shine mabudin rabauta domin shine mabudin wato shukura ga Allah duk wanda yake godiya ga Allah shine wanda yake zai samu alfala na'am نعم قالوا اجئتنا في سكتي shin ka zo mana ne li na'budallaha wahdahu domin mu bauta ma Allah shi shi kadan sa wa nadara ma kana ya'budu aba'una kuma mu bar abinda iyayenmu da kakanninmu suke bauta ma fa'tina bima ta'iduna to ka zo mana da abinda kake alƙawarta mana da shi na azaba in kunta min as-sadiqin in kai dai kana daga cikin masu gaskiya wato sai suka ce bayan wannan bayanin sai suka ce wato kana nema wato kana cewa mu bar bautar abinda muke bauta mu zo mu bauta ma Allah shi kadai mu kyale iyayen gida iyayen gidin mu kamar dai yanda Allah ta'ala yake cewa wan talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum sai wato manya-manya daga cikin Qurayshawa suka tafi suna cewa ku tafi ku yi hakuri ku dage akan bautar iyayen gidanku ajal al-alihata ilahan wahida ya sanya duk gumaka ya zama to abun bauta guda daya wannan shine rigimar mushrikai saboda suna ganin wato akwai wanda yake akwai ubangiji da yake kula da kaza da wanda yake kula da kaza dan haka ba zai yi a ce gabaki daya a ce ubangiji daya ne a ake bauta ma ba kuma ba zai yi ba a ce iyayensu duk ba su gano wannan ba sai wani shine lokaci daya zai zo ya ce ya gano wannan to wannan shine koyaushe rigimar mutane suna ganin abinda aka saba iyaye da kakanni ake akai ake yi yau da kullun to wannan abin ba yadda za a yi ya zama to kuskure alhali kuwa ita ƙarya idan aka saba da yin ta yau da gobe sai a ringa ganin kamar ta zama gaskiya duk da yake an san ƙarya ce inda zaka tambaye su me yasa ake haka to wallahi haka dai ake yi haka dai muka samu dai ana yi to ka san cewar abu ne wanda wannan kwarjinin na iyaye da kakanni shine ya samu mutum to wannan hujja ce ta mushrikai dan haka masu cewar ta yaya za a ce magabatanmu sun yi mu ma kuma a ce ba haka bane shi yasa haga mu muke cewa magabata na kwarai salafuna salih magabata na kwarai wanda suke akan kwarai akan aikin kwarai ba kawai dan mutum ya zamanto shine ya wuce da da ba sai ya zamanto an bi shi wannan ba hujja bane wannan mushrikai sune suke wannan hujja to sannan kuma suka ce ma suka yi fito na fito da Allah suka ce ka zo mana da abinda kake mana alkawari da shi in kai kana daga cikin masu gaskiya wato ko menene ma zai faru ya faru to a lokacin nan shine a wahayin Allah yake zuwa ga annabawa cewa to zai halaka azzalimai yayin da suka zamanto sun ce a zo musu da azabar to wannan shine lokacin nan sun riga sun kai matuƙa to sai dai kawai annabi ya sauraron saukar azaba na'am
qala qadi wa ba'alaykum min rabbikum rizqun wa ghadan atujadilunani
قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب النبي هود yace ma mutanansa قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب حقيقه wato azaba ta wajaba akanku ta sauka akanku daga ubangijinku waghadab da kuma fushi atujadilunani fi asma'in sammaytumuha yanzu kuna yin jayayya da ni ne akan wato sunaye wadanda kuka kune kuka kirkira musu wadannan sunayen suka zamanto ababan giji ba Allah ba antum wa aba'ukum ku da iyayenku kuka ba su wannan sunan ma nazzalallahu biha min sultan Allah bai sassaukar da wata hujja akan abauta musu ba fantabiru dan haka ku saurara azabar da kuka ce kuna sauraro inni ma'akum minal muntazirin nima ina tare da ku a cikin masu sauraro annabi hudu shine ya gaya musu wannan yayin da mutane wannan kuma shine shahidi yayin da mutane suka ce to azabar ta zo to ta zo yace qad waqa alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab azabar ta zo akan ku an bai akwai bambanci arrijis shine azaba asalin ma'anar rijis shine dauda kazanta saboda azaba kazanta ce daga Allah shine daga fushin Allah take zuwa Allah yace azaba ta tabbata akan ku wa ghadab da kuma fushi daga Allah fushi daga Allah shine za su a ranar lahira kenan arrijis din shine a nan duniya shine azabar za su ta halaka su fushin kuwa shine a ranar lahira wato su dawwama a cikin fushin Allah shine azaba ta dindindin wanda babu zancen wata rahama ta zo musu rahama gabaki daya haramtacciya ce akan su sannan ya sake karfafa wannan wa'azi da yake musu a da yayin da ya faɗi abin da yake zai zamanto mai ban tsoro cewa to azabar ku ta tabbata a gare ku sai kuma yace mu ya sake dawowa da zanun su kan su amfani da hankali yanzu wai akan me kuke jayayya ne akan sunaye da kuke bauta musu da babu wata hujja a gare ku cewa su iyayen giji ne bayan abin da hujjar ku a cikin bautar shine ku da iyayen ku ka ba su wannan suna wannan shine gayar gumaka gayar gumaka abu ne sunaye ne waɗanda waɗansu suka sa wanda yake abin yana zuwa yayi daga shaytan ka duba da ka ga yanda shaytan yake yaudaran mutane ta hanyar waƙoƙi da sauransu ga yanda da hanyar yayi ko dinki ne kaga an sa masa suna shikenan kaga wannan sunan ya zamanto abin so a cikin zuciya har yara su rinka cewa su dan me ba za a yi musu kaza ba saboda wannan sunan sun so shi dan shaytan ya zayyana musu shi a cikin zukatansu to musamman ma a wannan zamani da muke da kafofin yada labarai abu da za a yi ta maimaita shi akan kunnuwa ana ta maimaita shi har sai ya zamanto karbabbe komai muninsa komai kinsa a wajen Allah jalla wa ala to amma masu basira su ne za su gane cewa wannan abu ne fa wanda yake Allah bai sokar da wata hujja a kansa ba to sannan annabi hudu ya ce ku saurara ni ma ina cikin masu saurarawa a cikin wannan akwai tawali'u na annabi hudu da ce kawai ku saurara ba ce ni ma ina sauraro don ba san abinda Allah hukuncin Allah zai kasance ba kamar yanda kuke sauraron zuwansa ni ma ina sauraro sai dai ni sauraro na ina sauraro ina jira ina kaunar cewa Allah zai tsira da ni kuma ina kaunar Allah zai cika min alƙawarinsa ya tabbatar da kan cewa aqiba gare ni kuma abinda yake zai yi ga waɗanda yake suka saba masa yayi domin zuciyar mu ta sanyaya kan cewa ga waɗanda suka kareta Allah suke fito na fito da Allah suke ganin Allah bai isa ba to gashi Allah yayi to ina sauraron in ga wannan kamar haka Allah ta'ala yace ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fantazir innahum muntazirun ka saurara ya rasulullah su ma suna nan suna sauraro Allah yace fa anjaynahu sai muka tsirar da annabi Nuhu annabi Hudu walladina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi wanda suke tare da shi a cikin imani mu'minai kenan bi rahmatin minna, muka tsirar da su da wata rahama daga gare mu, wata rahama babba, yasa aka kawo ta da nakira, ai da wata rahama babba wadda ita ce Allah yake tsirar da mu'minai daga azaba. Wa qata'na dabiral ladina kazzabu bi ayatina, muka yanke bayan waɗanda suka karyata ayoyin mu, wama kanu mu'minin, basu kasance mu'minai ba, ballantana Allah ya tsirar da su. Wato wannan shine akibar Allah ya tsirar da annabi Hudu da waɗanda suke tare da shi saboda sun kasance tare da annabi Hudu. Allah ya tsirar da su saboda shi dai annabin Allah ne, kuma nasara kalmar Allah ta riga ta gabata, Allah zai tsirar da manzanninsa, kuma mabiyan manzanni sune rundunarsa, sune masu galaba. Waɗanda kuma suka karaita ayoyi Allah ya yanke bayansu, ya zamanto ba su wato ba samu sauransu ba. Kisa Allah ta yace fa hal tara lahum min baqiya, shin kaga wani wanda ya saura a cikin su? Babu wani wanda ya saura. Sannan Allah yace wa ma kanu mu'minin, bas kasance mu'minai ba, ma'ana ballantana a tsirar da su, ballantana su samu wannan rabo na rahama. Kun ga can Allah ta'ala yace inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin, rahamar Allah makusanci yace ga masu ihsani. To gashi kuma Allah ya tabbatar da ita ga wanda suke masu ihsani ga Allah, sune mu'minai da wanda suka bi annabawa. Rahamar Allah makusanci yace a gare su, gashi Allah ya tsirar da su da wannan rahamar. Duk wanda kaga ya tsira, ya tsira ne da rahamar Allah. Duk wanda kaga ya samu wani arziki, ya samu arziki ne da rahamar Allah. Saboda haka ka neme ta ta hanyar ihsani. Ihsani kuma shine ya kasance akan tafarkin annabawa. Gashi dai muna gani sune waɗanda Allah yake tsirkarwa. Akwai abubuwa da suka zo a cikin wannan zamani, cikin ƴan shekaru da suka wuce ba da yawa ba, kamar shekara kusan 23, wanda yake nuna kan cewar bincike da haƙe-haƙen ƙasa da ake yi, an haƙo gari babba a cikin rubu'ul hali na Saudiya da sassan ƙasar Yemen, wanda ake cewa a wannan wato garin adawa ne. Masu bincike suna dangana wannan kan cewa garin adawa ne, Allah shine mafi sani. Amma hakika wannan waje shine al-ahqaf, wanda Allah ya ambata, kuma Allah madaukakin sarki ya kissanta mana cewa ai akwai kabilar adawa, duk da tarihi bai tabbatar ba, domin da aka yi bincike aka gano, sai aka ce ta yaya aka waɗannan mutane suke, bayan kuma tarihi bai bayyana su, ba a samu wani bayani na labari a rubuce ba akan su, akan ilimin tarihin da suke da su suke da shi kenan. Domin ilimin tarihi iyakantacce ne, akwai al'umomi da aka yi da yawa wanda labarin su ya riga ya tafi, ilimi ba a same su a rubuce ba. Amma wannan bai kore abubuwa da ake riwayarsa a riwayar harshe ba, domin su riwayar adawa ta tabbata a cikin riwayoyin harshe, a cikin waƙoƙin jahiliya na Larabawa, kuma gashi Alƙur'ani ya tabbatar da su. Saboda haka ba abu ne wanda yake abin mamaki ba, dan an haƙo wannan daula kuma an danganta ta zuwa ga adawa. Su dai mutanen nan an yi su kamar yadda Alƙur'ani ya tabbatar, kuma abin da ya tabbatar da halakar su shine saba ma manzannin Allah, kuma yanda Allah ya yanke ƙarshen su. Anan Alƙur'ani, a wannan sura bai yi bayani ba, amma a cikin surorin Alƙur'ani an yi bayani da cewa iska ce al-aqim, rihal aqim, iska wanda take bakarara, ba ta kawo ruwa, ba ta kawo rahama, sai ta halakar. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa uhlikat ad bid-dabur, an halakar da ad da iska wanda take ad-dabur, wanda take mai yanke bayan waɗanda aka aiko ta akan su. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, Allah ya aiko ta akan su dare 7 da wuni 8, husuman mutatabi'a, bata yankewa, za ta ɗauki kan ɗaya daga cikin su tai sama da shi, sannan ta bugo shi kasa saboda ƙarfin faduwar da yake yi, kansa ya yanke daga jikinsa. Shi yasa Allah ya sifanta su kan cewa ka annaha ajazu nakhlin khawiya, kamar kututturen dabino wanda aka yanke kan, aka ɗauka aka jefar da shi, haka suka zamanto. Da ƙarfin wannan iskar Allah ya halakar da su. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ga iska ta taso, sai ya kasa zaune, ya kasa tsaye, ya shiga ya fita, har sai ya ga ruwa tukuna ya sauko. In aka tambaye shi, sai ce me ya ba ni labari? Waɗansu mutane sun ga hadiri ya taso, suka ce hadha aribun mumtiruna, wannan hadiri ne da zai kwararo mana da ruwa. Allah ya ce bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha adhabun alim, abinda kuke gaggawa zuwan sa ne da kuke cewa fa'atina bima ta'iduna, kuzo kazo mana da abinda kai mana alkawari, shine wanda kuke gaggawa zuwan sa, rihun iska fiha adhabun alim, a cikin ta akwai azaba mai radadi. Haka da haka Allah ya halaka su. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yaga iska ta taso sai ya rinka addu'a, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi. Allah, ina roƙonka alkhairin wannan iska da alkhairin da ke tare da ita da alkhairin da ke cikin ta da kuma alkhairin abin da aka aika ta da shi, kuma ina neman tsarinka daga sharrin ta da sharrin abin da ke cikin ta da sharrin abin da aka aika ta da shi. Dan haka mai riko da wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah madaukakin sarki a cikin halittarsa yana da rundunoni masu yawa. Iska rundunar Allah ce, kiyashi ma rundunar Allah ne, sauro rundunar Allah ne, tsawa runduna ce daga cikin rundunonin Allah. Saboda haka da komai kowane irin abu daga cikin halitta, Allah madaukakin sarki zai iya mai da shi mayakin Allah ya yaki ga abinda Allah madaukakin sarki zai tabbatar. Babu abinda yake zai magani daga fushin Allah da azabansa in ba rahamar Allah ba, wanda yake Allah ya kusantar da ita ga masu ihsani. Allah ya sanya mu a cikin su. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.